Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi, amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum wa saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labarin mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mutumin nan da aka fi zargi a harbe-harben kan mai uwa da wabi a wasu masallatai biyu a garin Christchurch na kasar New Zealand, inda har mutane 49 suka mutu, ya gurfana gaban kotu a yau dinnan Asabar. Brenton Taran, dan shekaru 28, dan asalin kasar Australia, wanda ya amsa cewa shi mai tsatsauran ra'ayin fifita fararen fata ne, wasu dogaran tsaron kotu su biyu dauke da manyan makamai suka taso kiyarsa zuwa kotun garin Christchurch, inda wani alkali ya karanta masa tuhumar kisa da ake masa. Bayan da wanda ake zargin ya fice daga kotu, sai alkalin ya ce a yayin da mutum ɗaya ake zargi, wato mutum ɗaya da ake zargi aka gabatar zuwa yanzu, ba zai saba hankali ba idan aka kyautata zaton cewa za a samu ƙarin waɗanda ake zargi daga baya. Hasali ma an damƙe wasu mutane biyu masu alaƙa da shi. 'Yan sanda na kan ƙoƙarin tantance irin rawar da suka taka idan har akwai hannunsu ciki. A wani taron manema labarai da ta kira da safiyar yau dinnan Asabar, Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ƙara da yin alƙawarin cewa za mu canza dokar mallakar bindiga. Ta ce mutumin da ya aikata kashe-kashen yana ɗauke da bindigogi biyar da wasu bindigogi na musamman masu sarrafa kansu biyu, kuma ya mallake su ne ta hanyar doka. Prime Minister Australia Scott Morrison ya tabbatar da cewa mutumin da ake zargin ɗan asalin ƙasar Australia ne, kuma ya ce mutumin wani ɗan ta'adda ne mai tsatsauran ra'ayin riƙau. Ƙwararru a ƙasar Faransa sun fara nazarin bayanai masu nasaba da tafiyar jirgin sama da kuma na'urar naɗe muryoyi da sautuka daga jirgin saman ƙasar Habasha ɗin nan da ya faɗi a farkon wannan satin, ya kashe dukkanin mutane 157 da ke ciki. Jirgin saman samfurin Boeing 737 Max 8 ya faɗo ne ranar Lahadi jim kaɗan da tashinsa a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha, wanda wannan ne karo na biyu da irin wannan sabon samfurin jirgin na Boeing ya faɗo, tun bayan faɗuwar irinsa a watan Oktoba a ƙasar Indonesia. A yayin da a hukumance jami'ai daga ƙasar Habasha ne ke jagorantar wannan binciken, wasu ƙwararru ne daga ƙasashen Amurka da Faransa ke taimaka masu. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai na gargaɗi cewa su fa sun fara gajiya da rigingimun shirin ficewar Burtaniya daga ƙungiyar, kuma gashi saura makonni biyu kawai suka rage wa'adin ficewar Burtaniya daga ƙungiyar ta EU ya cika. Don haka suna iya ƙara ma Burtaniya lokaci, amma fa bisa wasu tsauraran sharuɗa. Wataƙila cikin sharuɗin akwai batun sa Burtaniya ta sake gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a, idan ƙarin wa'adin da za ta buƙata zai tsawo sosai, a cewar jami'an EU a kashedin nasu. Wannan kodu da cewa shekarun jiya Alhamis majalisar Burtaniya ta kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da sake gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a. Prime Minister Burtaniya mai fama da rigingimu Theresa May za ta roƙi sauran shugabannin ƙasashe 27 a ƙungiyar ta EU a ranar 21 ga watan Maris da su ƙara mata wa'adi aƙalla a ƙarshen wannan Yuni. Tokar fa'a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ce ana gab da cimma kwanciyar hankali a Afghanistan jiya Juma'a. Yana mai nuni da tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da mayakan Taliban. Ana danganta shirya tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da Taliban da namijin kokarin da Pakistan ta yi, wadda har Amurka ke cewa an samu ci gaba sosai a ciki a 'yan kwanakin nan. An fara tattaunawa da Taliban da yardar Allah 'yan uwanmu da ke Afghanistan za su samu zaman lafiya da junansu. A cewar Prime Minister,
labaran duniyan kenan kuka saurara. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Farfesa Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard dake Boston a nan Amurka. A hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, Farfesa ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma irin kalubalen da ta fuskanta a rayuwa.
Sunana Hawa Ibrahim, ina professor a jami'o'in duniya sun kai fiye da 20. Amma karfin zaman yana Boston, yana kuma ta jami'a ana kiran ta Harvard University a Boston a America. Amma asali na lawyer ce, kuma na fara daga Bauchi Ministry of Justice kafin in fara a State Council. Na dan taba aiki da ɗan sanda. Baba na Bateri ne, mutumin dadin kowa hina.
To kin yi primary school a ina?
Na fara daga Budum Primary School a Maiduguri.
Na Maiduguri?
Eh, muka je Lagos. Muka yi wani Ajorami primary school, ban san ko Ajorami yana nan ba. Muna wajen shekara 6 ne ko, sai babanmu ya dauko mu sai kawo mu ƙauyen dadin ko ana kiranta Hina. To a gurin da na san
jihar Gombe kenan.
A jihar Gombe. A gurin ne na san na bude ido na san makaranta ne sosai. So bai ta na zaman lawyer ina jin kai shekara 20 ba. Abin bayanin.
Kin yi college?
Na yi WTC Azare. Na je shi din ma da kyanna tafi saboda a lokacin an hana mata kuma tafiya makaranta. To ummanmu iyayenta suna dan boko. Ita ba ce boko ba saboda kakannin da suka dauke ta don ita ce ana na farko sai suka dawo da ita kauye. Amma su ina jin in mishan ina suka dauke suka musu kuza a can ukur din da suka zauna kenan. To suka yi rubutu kuma suka yi karatu. Ni na samu matsala da nawa makarantar saboda banna ji ko kada, kuma na san ina da tsoro. Banna son kuma fada don ban da karfi. Yawancin masu wasana ba 'yan mata bane, maza ne. To sai zama ta kaman da nauyi. Sai ta ce ba zan tafi makaranta ba. Wasu tafiya na WTC Azare din ya zama guduwa ne. Na gudu don ina talla sosai, na yi talla. To a ƙauyen muna talla, muna da iyayen ɗaki, muna da uwar ɗaki. Babu tallan duniyan da ban yi ba, kuma babu waƙan talla ba za ka ga yamiri. Mangoro ne, tasori ne, kunun zaƙi ne, gwaza ne, doya min rogo ne, kaɗanya ne, faɗe shi na yi tallan su har da goruba. To muna tallan in kai tallan dama in za ka ajiye in ka dan samu riba kana kokarin kai tattali don aure. Amma mun kan ba iyayen dakunan mu ne sai a tara amma sai wani lokacin ba zan ba ta duka ba sai in dauki kudin sai in saka shi a leda in na burodin nan sai in samu jarida in kulla sai in tona gindin bishiya sai in binne sai in je in alwala a gurin su ba za a gane na yi binne a gurin ba saboda alwalan zai fidda ruwan zai zube sai ba za a gane ba. ba a kallo na zan je in debo in sa in bude sake yin kari a ciki. To wannan dan guntun kudaden da nake na tile nake tara wanda aka ce ba za na makaranta ba shine na dauki kudin na dauki ana kiran motan roka na kaya na shiga kan kaya daga dadin kowa zuwa Gombe an ce min makarantar da na samu din a Azare yake ban kuma san inda Azaren yake ba muka je Azare aka aje mutu banda takardar an bani admission na tafi ne dai kawai banda admission ne tani da na je na samu mai gari ya ce a an banda paper na admission ba zan shiga makaranta ba to sai na kwana gidan mai gadi na matarsa bakin gate kuma shiga da aka bude makaranta ina jin mu fiye da kwana ɗaya muna tafiya dama mun isa da yamma ne kuma an riga an tashi
a kafa
da kafa na isa kuma bakal leda bagni a hannuna washe gari aka ce ba vice principal ta zo ita ce take da admission office na take tace in ba da wasika nace mata an ce min ne an ce ina ci jiraba tace a an koma dauko wasika tace ai amma a gida ma an ce kar in zo sai ta duba tace ito akwai sunana kuma shiga to aka ba mu uniform makaranta ana ba da company uniform ana ba da uniform na class ba a ba da sandal ana zuwa da sandal money takalmina ma tayan mota ne to ina ji an bani slippers amma zan tsaya daga ta baya ne tun da ban da canvas ko ban da sandal na gama secondary school
to daga nan sai kika je jami'a kin ci jarabawa yanki sosai
a ina ba ci jarabawa ba a koya mun turanci ba mun dai arithmetic mun kuma yi literature sai kuma magana jahi don da na gama 81 ko 82 sai na samu aiki a Sa'adu Zungur a Bauchi makarantar primary ce a cikin Bauchi sai suka ban aiki ina karanta da ɗan aji ɗaya to a ƙauyenmu dai babu ruwa babu wuta kuma babu hanya ba mu da rediyo a gidanmu
to ya kuke rayuwa kenan
ito rayuwar mu da sassafe za mu tashi ana idar da sallah sai mu tuka mu hanya tafiya kogi da ɗan rata da ƙauyen kafin mu dawo hantsi ya fara fitowa muna dawowa za mu yi shara ku gama shara za mu yi wanke-wanke muka gama wanke-wanke za mu yi abin dafawa da za mu kai makaranta na in aka fito break ana break mu muna sai da dan wake an ma shiga aji za mu tafi mu aje kantar mu a gefe
sai mu karatu
mun dan taba karatu ana buga bell sai mu fito da sauri sai mu zan faka kayan mu saboda masu kuɗi sai ma dan wake da masu kamata su za mu je gona kuma gonan sai mu yi tafiya in ba mu tashi da ma asuba ba tafiyan ba zai yi ba za mu shiga cikin rana don gonan za mu yi tafiya mai nisan yawa a je a yi noman muna zuwa a hanya za mu ɗebo kara za mu ɗauki itace domin muna buƙatar shi mu zo mai kirki da shi mu kada gida ba mu taɓa zauna muna taɗi ban ma aiki ba wannan ƙwalelanmu.
Farfesa ta ce da ba ta iya turanci ba don ba a koya mata ba amma yau gashi tana koyarwa ɗaya daga cikin jami'o'in da ake ji da su ba ma Amurka kaɗai ba a faɗin duniya. Da fatan wannan saƙon zai kai ga wani ko wata a yau. Masu sauraro a nan za mu dasa aya 20 na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar baƙuwar tamu Farfesa Hawwa Ibrahim da Madina Daura da ta yi hirar da ita da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
So idan kana maganar rikici ne ba wanda suka rikici duk kuri'un ne yawancin kuri'u 70% na kuri'un da PDP suka samu zuwa rikici suka yi don bai kamata su samu kuri'u da suka samu zuwa kan ba.
Yau Amin Lawan zai ce mu PDP muna rige wanda shi ya daga cikin ɗalibanta wanda aka koyar da shi jami'a na rige dan aka da mu 2015 mu ba ya bane ai mu ba mun san cewa ai free and fair mun ba da mulki.
Yau muna fatan mun samu kula mai lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. To za mu shiga muhawara dangane nan da minti ɗaya ko sama da haka amma tukuna mu gama ansaro wannan tambayar da muke so mu sha da fage da ita. Shi yanzu kenan an zo ƙarshen aƙidar nan ta saka ganin abin da ya faru a zaben gononi?
Wannan haka ne akwai abin da ake kira saka wato kowa ya yi jam'iyya iri ɗaya kuma waye jam'iyya ta tsayar a zabe shi amma ina ganin shi kansa Buhari ya gane illar hakan nan din saboda mutanen da suka hauta bayan sa din suka ci zabe a 2015 suka tafi majalisar wakilai da majalisar dattawa da ma kuma wasu gwamnoni su ne suka juya masa baya suka zama masa kadangaren bakin tulu wanda hakan nan din ya sa ita kanta uwar jam'iyya da sauran mutane sun dan yi takatsantsan akan cewa kawai kowaye ma aje a zabe shi dukan su kuma mutanen na ga idan su ya bude wanda hakan nan din ci gaba ne su san cewa cancanta ya fi ma jam'iyyar da mutum ya tsaya akwai jihohin da har yanzu saboda irin kamar kasawa da gwamnonin su suke ake gani sun yi ba su ji wannan umarni da aka ce su yi na satin ba.
To wannan fashin bikin da kuka ji ba wani bane yake mana shi illa kwaranan lauyan nan kuma mai sharhi akan harkokin siyasa musamman na Najeriya Barista Aminu Gamawa. To duk da cewa ta ranar Asabar da ta gabata aka kammala zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a Najeriya, har yanzu akwai jihohi da dama da ƙara zaben ya gagara, ana cewa wai zaben su bai kammala ba a hukumance kenan. Wa'innan jihohin sun hada da jihohin Plateau da Adamawa da Tamu ta Sokoto da Rivers da Benue da Bauchi har ita ma Kano, wanda yake ba a hukumance hukuma ba ta fito ta ce ta dakatar da zaben ko kuma ba a kammala shi ba har zuwa da muke daukan wannan shiri a jiya ba riga aka ba da cikakken sakamakon ta ba. A wurare da dama an ce sai an sake zabe a rumfuna masu yawa. Da yake jihar Adamawa wacce ita ce jihar dan takarar shugaban kasa na PDP Atiku Abubakar da kuma matar shugaban kasa Aisha Buhari tana cikin jihohin da ba a kammala zaben a cikin su ba, mun ga ya dace mu dauko shirin yau daga can. Saboda haka ga wakilinmu Ayola Ibrahim Abdul Azizi zai jara ga shirin.
Jama'a barkamu da warhaka, barkan kuma sake kasancewa a wani sabon shirin tsaka mai wuya. Mun gaito muku kusoshin jam'iyyar APC da kuma PDP. A bangaren PDP akwai Alhaji Haji Gombe wanda ma shine mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a shirin Adama ta tsakiya, kuma shi wa jam'iyyar Ejen wato wakilin ta akwatin da Atiku Abubakar kada kuriyarsa. Kana akwai wani kusa a jam'iyyar nan ta APC Alhaji Ahmad Lawal wanda shi Ahmad Lawal shine ma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Adamawa. Malamai muna muku barka da warhaka.
Barka Alhaji Ibrahim.
To da farko Ahmad Lawal na APC yayin da ake wannan farin ciki ake ganin kan cewa akwai wasu batutuwa dama game da wannan nasara da za a yi kalubalantar ku a kotu wanda mara za ku kai domin fuskantar kalubalen da ke gaba.
To alhamdulillah da farko ina so wa mutanen Najeriya godiya kasancewa sun fito sun sake bamu dama a musake shugabancin Najeriya na shekara hudu. So da farko dai an yi zabe kuma hukumar zabe ta yi zabe wanda ya ci zabe ya riga ci zabe, amma ka sa al'adar mu ne a Najeriya ba dole bane mutum ya fara zabe ya ce maka ya yadda, kuma ya kamata mu koyi da in ga kasashen Turai da mutum ya fadi zabe zaka ga wanda ya fadi zai ma wanda ya ci murna. To amma sabanin wannan mu a Najeriya kusan zance yawancin mu ma na arewacin Najeriya ba mai da fadi wannan zabe, duk wanda ya fadi zabe ce maka bai da ba zai ce ko amma shi rikici ko mu zai garzaya kotu. Bar amma yana da dama tunda doka ba shi wannan daman, warma mu da muka san shine mu san ai wannan zabe tunda wanda suka zo dubo wannan zaben daga kasashen duniya sun ce ba su taba ga zabe mai tsafta da aka taba a Najeriya ba kamar zaben da aka kwana.
Ganin kun shirya irin kalubalen da ke tafi domin tunda su je kotu.
Eh to ka duba kotu ba wannan sabon abu bane, mu ma ai lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari shehu do yana zuwa kotu ai. So don haka duba zan su ma sun je kotu ai suna da dama su je wannan kotu. So don haka in suka je wannan kotu ya rage kotu ta duba garan suka kai sannan sai wani hukunci za yanke. Bar amma mu abin da muka sani shine ba ma zuwa saboda mun san ai wannan zabe duna ta sani ai wannan zabe da gaskiya, kuma wanda ya ci zabe riga an sanar da cewa ci wannan zabe. So zaka ba ma tsoro mutum zai je kotu.
To Alhaji Haji Gombe wasu na ganin kamata ya PDP kamar yadda ya fata rungun kaddara a wannan lokaci kasancewar ta wato ta kasa kai bantanta a wasu jihohin kudu da kuma wasu jihohin arewa cikin ma da shi nan da shi Atiku ya fito wato arewa maso gabashin Najeriya.
To uzubillahi minash shaitani, abinda nake so a fahimta al'ummar Najeriya su fahimta, na farko dai zan isar da godiya na ga al'ummar Najeriya gaba daya kasancewan zaman danmu a nan jihar Adamawa ya kasance shi dan takarar shugaban kasa kuma ya kasance shugaban kasa a tarihin Najeriya. Muna wa Allah godiya, muna wa al'umma godiya, amma ina son a sani al'umma su sani cewa ire-iren abin da ya faru abin mamaki nake mamakin sa shine wanda ba zai daina bani mamaki ba shi shugaba mai ci yanzu yadda yake nuna gaskiya da aqida na gaskiya da kamanta gaskiya, kuma yadda ya san cewa akwai alƙalama akwai rigin da aka yi akwai akwatunan da aka yi an kama ballot paper. Commissioner police na Kano ya kama ballot paper Ibrahim har yau ba wanda ya ji wannan maganar, akwai commander soja ya kama ballot paper na APC ba abin da aka yi akan wannan, kuma an san wannan ya san wannan saboda tsabagen san mulki na dole ala tilis ya mulkin Najeriya da hukuncin Allah. aka zo ayi dada wannan ina murmushi ina dariya wannan abu zai bani mamaki ba
amma ba ku bada irin wasu jini kuna tana kaman kanci za ku samu su suka muku fintar ko a wadannan wurare sannan kuma kuna cewa ku ayi ayi magudi amma ba ku bada alƙaluma a ga
ba ne kake sauri ai mun ce muku wannan alƙaluma ba da su in ka dauki jihar Katsina in ka dauki jihar Yobe in ka dauki jihar Kano in ka dauki jihohin da ma suna nan wanda mun san abin da ke akwai mun san kuma abin da akai mu kuma san barkalar da akai don haka ire-iren wayannan abe ba dan mun riga mun san duk abin da zai faru a tarayyar Najeriya amma ni abin da nake gaya muku cewa shine babu yadda za a yi kasar nan ta je a turbata demokradiyya idan shugaba bai kasance mai adalci ne mai rungumar kaddara ba dan aka da mu 2015 mu baya bane ai mu baya mun san cewa an yi free and fair mun ba da mulki Jonathan karfe 12 congratulations Buhari ai ba MPP ne to da amma yanzu an kaucewa kaida saboda san mulki da kabal din sa wanda suke tursasa shi ba wai shi da kansa ba wayannan mukarraban su za su halaka shi gaba daya su halaka Najeriya ba su lalata gurgunta demokradiya
to bari in koma ga shi Aman Lawal ba ka gani kanta idan aka je kotu APC ka yi rasa nasarar da ta samu idan PDP da madan takarta suka baje gamsassun hujoji da kuma shaidun abubuwan da suka zargin kan cewa sun auku
ayan ka duba ba mutane suka yi rikici suka yi rigin a zaben da ya wuce jam'iyyar PDP wanda kowa sa al'adar su ne kuma mu an sani jam'iyyar mu na APC ba mu san magana rigin ba amma su kowa ya sani magana kara abin na zabe yin rigin a zabe wannan al'ada na PDP so idan ka duba ma inda suka ci zabubukan ayan ka duba ai rikici suka yi misali kamar Adamawa zan zo tabbatar maka Adamawa rikici PDP saboda lokacin da aka zabe mu muke leader but amma da yake akwai abubuwa da suka yi wanda sun ba mutane daban-daban kudi da hukumar zabe da sauran su kafin karwa kace suke leader but amma ayan ka duba mu Adamawa mun ce ba mu amince ba mu yadda da cin nasara da PDP ta a jarraba ma mun kai koke koke mun ga hukumar zabe kar ta yi wannan sanarwar amma ta yi kunnan uwar shehu ta sanar cewa PDP ta ci zabe Adamawa don PDP ta ci zabe ba kuma ko wura da yawa da kowa sani sun je suna ta dangolawa ne ko mun kawo muna evidence muka ce wannan zabe bai ya kamata a kansilin but amma hukumar zabe na Adamawa take ta saurare mu so idan kana magana rikici ne ba wanda suka rikici duk kuri'un ne yawancin kuri'u 70% na kudin da PDP suka samu yanzu ma rikici suka yi don bai kamata samu kudin suka samu yanzu hakan ba
to naga ya jira
na mu shi abin ma waje karin nawa ne ai ya bude gaba daya suka shalla da su suka shalla ma sai shiga jeji ka fahimta yau Amin Lawal ne zai ce mu MPDP muna rigin wanda shi ya daga cikin dalibanta wanda akwai da shi jami'a na rigin ka fahimta wanda kuma su yan shafa da mai ne
ban fahimce ka ba
na su an koyar da shi ya sani
ai na
karanta ya sani ai ai ba bayan nake magana ba garin kusa shi ai shi ai dalibi ne a makarantar rigin ka fahimta don haka abin mamaki kuma in zai wa Atiku adalci dan jihar Adamawa ne yace dan me Atiku ci jihar Adamawa mu ko mu ce dan me wannan ci jihar Katsina ba kuma gaba ai bai mana adalci ba bai kuma Atiku adalci ba duk yadda akai da san Buhari a kasan nan ba shi wace ya fi Atiku asali a nan jihar Adamawa ko kai fi shi karamci ko kai fi shi halaccin kasancen wani ci Adamawa
ya ji gwamnati misali idan ka duba da kun tunani kaman sashen kudu maso kudancin Najeriya kuna tunanin kanta nan ne za ku samu kudu wasu na gani kaman kancewa bana zakara ko bata jara ba
wace ne jara kake so ta yi so yake aika makarya ko kwa abin da bai dace kauce kaida kauce doka tun da ke su suke da hukumar zabe suke da kotuna suke da komai ba zai hana mu mai presenting abin da mu muka samu na alƙalmar da muke da shi na albarkalar da aka yi da duk abin da ke faruwa ba na zuwa san wannan don haka mu ba ma ba gudu ba jar baya
to Amala Kaji akwai batun da ake ne kan cewa wasu wuraren ana ganin kaman kan cewa alƙaluman da aka bada bai zo daidai da yawan jama'a ba inda ayyuka suna ganin inda ta PDP ta bada misali da irin jihar Yobe da makamantan su hakan nan ko kuma kuna maganar kan cewa su suka yi magudin zabe da sanansu hakan nan ya zabin ta dukkan ninku kenan kai magudin
zabe ayyanka duba Yobe da kake magana da Maiduguri PDP ba ta cin zabe a wurin ba tunda aka kafa su aka fara demokradiya wannan wuri da kullum ba sa tafiya inda PDP take kuma don abunda suka kawo nan yanzu ma su mama PDP adalci saboda bai kamata ma a ce Yobe da Maiduguri PDP ta samu kuri a kuka ɗaya ba but amma da yake kasar siyasa ne da inda zaka samu APC ba ma rikici shi yasa kaga dan kuriyun da suka samu aka bar musu aka anan su amma da su ne ina so tabbatar maka ba za su ma bari a samu wannan kuriyun ba misali yanzu lokacin da aka zo aka yi wannan zabuka nake ga maka PDP su rikicin nan ayan ka duba lokacin da aka yi za aka anan su zabe a Taraba ba suka ci ba but amma da rizo kafin ya je Abuja aka anan su suka ci wannan zabin so da Taraba da Adamawa PDP su ci zabe ba but amma kasar rikici nasu suka san me suka kulla anan suka je suka tabbatar suka juya zabe suka juya
juya kuri'u suka juya abinda aka samu suka kai suka anan su Abuja suka ce ga abinda to amma mu ai mu fada nan lokacin da aka anan su mun fada mu ba mu yadda da wannan zabe da aka yi Adama ba don a koran da ba ya zabe ba duk inda suka ci zabe lokacin game suka ci zabe ba zabe aka wurin ba
to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kamala na wato kuma daidai wannan lokaci mu dawo mu ci gaba da wani sabon shiri akan wannan rigingimun siyasar Najeriya muna godiya ga bakin namu ne yau Yaya Jigumbi da kuma Ahmed Lawal Talishi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da shirin daga can Yola ya aika mana shi a madadin su duka Ali Mustafa Sapoti ne a Washington mun fa ku lafiya
Allah abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari a wani ce ke cewa a wani lafiya
Mutuwa mai yawan nema lokacin ka